Shugaba Muhammadu Buhari ya rataba hannu a kudirin dokar nan na tallafawa juna akan manyan laifuka ta kasa da kasa wanda za a yi amfani da ita domin taimakawa kasashen duniya wurin samar da bayanan sirri akan yaki da cin-hanci da rashawa kwato dukiyoyi kwato kudade da kuma tabbatar da an samu cikakken bayanai da zai kai ga gurfanar da waɗanda ake zargi da sata dukiyar ƙasar Najeriya bisa ga doka domin a yi musu hukunci. Wannan dai shine babban buri na Shugaba Muhammadu Buhari a duk ziyarar da ya kai ƙasashen duniya a wa'adinsa na farko, wanda a wannan karo wannan kudirin dokar zai ba da ƙarfi ga ƙarfe domin tabbatar da cewa ƙasashen duniya sun yi amfani da dokoki na Najeriya domin ba da tallafi da kuma karɓar tallafin Najeriya wurin yaƙi da ɓarna. Umar El Yakub shi da jami'in Shugaba Muhammadu Buhari a majalisar ƙasa kun yi mun ƙarin haske dangane da wannan kuduri da Shugaba Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu.
Wato abinda kudirin ya kunsa samun haɗin kai ko kuma taimakon juna tsakanin ƙasashe a bisa yaƙi da manyan laifuka, wanda ita wannan doka ƙasashe za su dinga taimakawa junansu wajen sanar da waɗanda suke wato aikata mugayen laifuka, manyan laifuka wanda suka haɗa da cin hanci da rashawa da neman inda suke da nuna inda suke da nuna inda suka yi ajiyar kuɗaɗensu, yadda ƙasashen tsakaninsu za su taimakawa kansu na adakila da gudanar ko amfani da irin wannan kudaden da aka same su ta hanyar badakala ko ta cin hanci da rashawa ko ta yi 419 ko ta dukkan hanyoyi na zamba da ake samu a tara dukiya. To za a dakile da dukiyar da kasance kasar da kudin suke ciki ta rike ta hana waɗanda suka saci kudin taba su a bukadin kudin da kuma dukiyoyi ba ma kudi ba har da kadarori da aka boye a ko'ina suke a tabbatar an dakatar da su kuma an karbo su ko kuma an dawo da kasar da suke da wannan dukiyar kudadanta, kuma a kasance an ka ba da wato information na inda za a samu wanda suka aikata wannan mugayen ayyuka ko da sun je sun buya a kasashen dan gurfanar da su.
Takamaimai shekaru hudu da Shugaba Muhammadu Buhari yana mulkin Najeriya a wa'adinsa na farko, kusan kasashen duniya daban-daban da ya ziyarta ya yi maganar a taimakawa Najeriya da dawa da kaddarori dukiyoyi da ma waɗanda ake zargi da aikata waɗannan laifuka, amma akai ta samun jinkiri ko rashin cikakken haɗin kai. Kana ganin tanade-tanaden da ke cikin wannan dokar zai sanya kasashen waje su tallafawa Najeriya gurin cimma wannan burin yanzu da yake Shugaba Buhari ya sanya wannan kudirin dokar hannu?
Babu shakka wannan zai sa su taimaka wa Najeriya yadda su ma za su so Najeriya ta taimaka musu idan suna da irin waɗannan mutane ko irin waɗannan kadarorin a cikin Najeriya. Saboda ita wannan doka ta taimaka wa juna taimakekeniya ce wajen fallasawa da bin kadi da bincike da ganowa da tabbatar da wanda suka aikata laifi da kuma kwato abin da suka samu, wanda kuma a cikin dokar ta ba da dama ta za a bi hanya ta shari'a da hanyoyi na wato intelligence ta hanyar su neman bayanan sirri ta hanyoyin yaɗa wato kafofin sadarwa har wato bayanai na waya ne za a iya tabbatarwa cewa jami'an gwamnati suke da kula da irin wannan samo bayanan sirri za su iya bin kadin irin bayanan da ake yi a waya ko a harka ta yanar gizo-gizo don a nemo masu laifuka.
Umar El Yakub kenan, jami'in shugaban ƙasa a Majalisar Tarayyar Najeriya a Abuja, yana ƙarin haske dangane da kudirin dokar da Shugaba Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu. Umar Faruku Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.